bayanan cutar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta bada rahoton cewa mutane kusan miliyan 90 suka kamu da cutar ta coronavirus a fadin duniya. Amurka ta fi kowace ƙasa adadin waɗanda suka kamu da cutar, inda ta samu kusan mutum miliyan 22 da suka kamu da cutar. Daga nan sai India mai kusan adadin mutum miliyan 10.5. A jiya Juma'a, mutane sama da 300,000 suka kamu da cutar, wani adadi na tarihi da aka gani a Amurka. Yayin da cutar ke yaduwa sosai a wasu jihohin Amurka, shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce ya yarda da raba rigakafin cikin sauri ta yadda duk mai bukata zai samu. Yan makonni daga baya za a bada zagayen rigakafin na biyu.
Kafin ku ji karshen labaran duniyar, za mu leƙa ƙasar Chadi, wacce ta ce daga yanzu za ta baiwa Najeriya haɗin kai a yaƙi da ake yi da mayakan Boko Haram. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Da yake jawabi yayin da jakadan kasar Chadi a Najeriya ya ziyarce shi a ofishinsa da ke nan Abuja, ministan tsaron Najeriya Major General Bashir Salihi Magashi ya ce yanzu ne lokacin da ya kamata a kara haɗa hannu irin na ƙarfin soji da nufin tunkarar mayakan Boko Haram a irin salon nan na ayyata ta kare. General Bashir Magashi ya ce ta hanyar aiki tare irin na fisabilillahi tsakanin kasashen tafkin Chadi za iya kawo ƙarshen yan ta'addan a yankin baki daya, ganin hedkwatar gamayyar kawancen dakarun yankin na a birnin Injamaina karkashin jagorancin wani babban hafsan Najeriya Major General Ibrahim Malu Yusuf. A don haka ya nemi a nuna da gaske ake yi na san ganin an kawo ƙarshen yan ta'adda a wannan yanki. General Bashir Magashi ya ce shugaba Muhammadu Buhari zai kara taka rawa sosai wurin tallafawa dakarun na MNJTF don kawo ƙarshen aika-aikan 'yan ta'addan. Tun da farko cikin jawabinsa, jakadan Chadi a Najeriya Ambasada Abubakar Saleh Chachemi ya yi alƙawari a madadin shugaba Idris Deby cewar Chadin a shirye take ta haɗa kai da Najeriya don a yi duk abin da ya kamata wurin kawo ƙarshen safarar makamai akan iyakokin ƙasashen, sannan a maida ƙasar Chadi ta zama wurin da 'yan ta'addan Boko Haram ba za su iya rayuwa a cikin ta ba. Ya tabbatarwa Najeriya cewar Chadi za ta yi haɗaka ta fannin tsaro da Najeriya, sannan ya ce shugaban ƙasar Chadi Idris Deby na kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya buɗe kan iyakokin ƙasashen biyu, ganin tattalin arzikin ƙasar Chadi ya ta'allaka ne akan ruhin tattalin arzikin Najeriya. To ko menene yasa Najeriya ke neman Chadi ta yi aiki tsakani da Allah kan yaƙi da Boko Haram? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin tafkin Chadin Dr. Hussaini Hassan.
Kasan yanayin zamantakewa, in ana cikin tafiya za ka ga wasu ƙananan kurakure yana faruwa, wanda daga baya za ka kyautatu zakan akan cewa akwai sake a cikin ma'amala na haɗaka. In ba haka ba, ta yaya 'yan Najeriya za su yi yaƙin wannan abu wanda da za ka ji ta a Kano, za ka ji shi a Kaduna, za ka ji shi duka a arewaci da wasu wurare, duk wannan a shawo kansa, yanzu kuma sai a koma jikin goda a nan ne ya fi barna? Shi kuwa inda wanda suke kusa da godan su ma za su yi wuta makamannin wannan, to da an yi wa abokan gaba kofar rago. To watakila shi ya sa shi minista yake jaddadawa a kan cewa su ma su yi hazaƙa mutanen Chadin.
Mai sharhi kan al'amuran yankin tafkin Chadin Abdul Karim Abbas na ganin koda Najeriya za ta buɗe kan iyakokinta da ƙasar Chadin, to zanto an gindaya su ne bisa wasu sharuɗoɗi.
Kowane ƙasa suna kare abinda suke so, su ma abinda muke so, kuma ai mana su ma su kuma abinda muke so mai musu, shine diplomasiya din. Amma ba zai zama abin gefe ɗaya suna cin ribar abin gefe ɗaya kuma suna cin wahala a kai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam ɗauke da sauran labaran duniya.
Faruwa a arewacin lardin Cabo Delgado a ƙasar Mozambique na iya bazuwa zuwa makwabtan larduna a cewar jami'ai. A gundumar Niassa da ke yamma da Cabo Delgado, jami'ai na bayyana damuwa akan yiwuwar bazuwar tashin hankalin mayaka a lardunan da ke makwabtaka da yankin. Sama da shekara uku kenan, lardan Cabo Delgado ke fuskantar karuwar tashin hankalin 'yan bandaga. Tun haran farko da wata kungiyar mayakan yankin mai suna Al-Shabab ta kai a shekarar 2017, fiye da mutane 2000 aka kashe, wasu fiye da 500 kuma suka tserewa matsugunan su, a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Kungiyar mayakan da ke da alaka da Al-Shabab, wadda kuma ake yi wa kallon kungiyar da ke da alaka da 'yan ta'addan IS, ta kai har-hare fiye da 600 tun bayan da mayakan suka fara yakin su. Rahotannin kalaman da wani babban jami'in sojan Habasha ya yi a wannan makon kan cewa jami'an tsaro daga makwabciyar ƙasar Eritrea sun shiga arewacin yankin Tigray sun karfafa abin da wasu jami'an Amurka da wasu masu sa ido daga waje suka shafaɗa tsawon makonni bisa hujjojin hotunan da aka samu ta tauraron ɗan Adam. Gaskiyar lamarin ita ce da yawa daga cikinmu tun farko mun san cewa Eritrea na da hannu a faɗan, kuma ba Eritrea kaɗai ba ce, a cewar Awad Welda Mikel, wani farfesa a fannin tarihi a jami'ar Queens da ke Kingston a Ontario da ke ƙasar Canada. Tun lokacin da aka fara rikicin a arewacin Habasha a watan Nuwamban shekarar da ta gabata, gwamnatin tarayyar ƙasar da Eritrea sun musanta cewa dakarun Eritrea na aiki a Habasha.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'umman yankin Garkida da suka fuskanci har-haren mayakan Boko Haram cikin kwanakin nan sun koka da cewa ba a kulawa da su, inda suka bukaci gwamnatin tarayya da ma na jihar Adamawa da kai musu dauki. Daga Adamawa ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Yayin da madiyan hankula suka soma kwantawa a yankin Garkida da ke jihar Adamawa biyo bayan sabbin hare-haren da mayakan Boko Haram ke kaiwa a yankin, yanzu haka dai al'umman yankin na Garkida na kokawa da cewa ba su ga wani taimako ba ko kuma wani jami'in gwamnati da ya zo domin jajanta musu. A wajen tare manema labarai da al'umman yankin sai kira, Mr. Samuel Bidala ya bukaci gwamnatin tarayya da kuma na jihar Adamawa ne da su Allah su taimaka musu wajen kare rayukansu, tare kuma da ba su tabbacin kan cewa za a ɗauki matakan kan da garki.
Da
ma ake tsokaci game da waɗannan sabbin hare-haren da mayakan Boko Haram ke kaiwa Honorable Abdulrazak Namdas da ke ma zama shugaban kwamitin harkokin soji na majalisar wakilai ya kunnuna bacin ransu ne game da waɗannan sabbin hare-haren da ake kaiwa tare ku da yin kira ga sauran al'umma da su ma suke ba da halin kai.
Ko wani mataki muka ɗauka ina son shaida maka a majalisa mun ɗauki matakai ba da yawa. Ko maganar rashin tsaro mun ba waje da take ba. To mun yi kuduri ba iyaka kuma gashi ma mun yi kasafin kuɗi wannan muka yi amince da ita. A cikin ma mun yi kokari mun sa taimaka ba sojoji abin da ya kamata a ba su domin su ci gaba da wannan yaki a taimaki mutane kuma mun drawing attention na federal government a cewa sojojin da nan suke yaki su tabbatar cewa an ba su dama irin allawas nasu ana biya su akan lokaci domin wannan mutumin da yake bakin daga ya baro familinsa yana jeji to da zai yi kyau duk lokacin da hakkinsa ya fito a tabbata an biya shi wannan hakkin.
Kamar yadda al'umma ke nuna wa dubban rayuka na suka salwanta ta sanidiyar tashi-tashi hankula da kidan sama da Boko Haram yayin da kuma wasu dubban ma ke gudun hijira kuma kowa da menene katako shine Allah kawo zaman lafiya ko a samu ci gaba. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz, a yayin da masu ɗauke da cutar COVID-19 ke ƙaruwa da yawansu ke haurawa 1,000 a duk rana cikin kwanaki 5, ƴan Najeriya na ci gaba da adawa da cutar ta COVID-19. Babangida Jibril ya aika mana rahoto daga Lagos.
Yanzu haka dai adadin masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya na ci gaba da karuwa inda a kasar da sau 24 kacal an samu mutane 1,544 da suka kamu da wannan cuta a jihohi kimanin 20 na tarayyar Najeriya ciki ko a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yanzu dai adadi ya nuna cewa mutane 9,824 ne suka kamu da wannan cuta ta coronavirus tun daga 2 ga watan Janairu zuwa 9 ga wannan wata na Janairu da muke ciki. Daga dai mutane kimanin 97,000 ne da 478 suka kamu da wannan cuta kawo yanzu a tarayyar Najeriya yayin da kuma 78,552 suka warke sai kuma 17,584 da ke karɓar magani. Kamar kowane lokaci dai jihar Lagos ce kan gaba sai dai kuma duk da yawan masu dauke da wannan cuta a Najeriya na karuwa har yanzu jama'a na ci gaba da gudanar da harkokin su kamar da suka saba tamkar dai babu wannan cuta ko a jema dai sai da kwamishinan yan sanda a jihar Lagos Hakim Odumosu ya jagoranci jami'an rundunar yan sandan jihar wajen kai hari a wasu cibiyoyi da ake gudanar da shagali da ke birnin Lagos a angon Sarolere inda aka kama mutane da dama a kulab-kulab da rundunar yan sandan suka kai samami. A sanarwar da kakakin rundunar yan sanda a jihar Lagos CSP Olumuyiwa Adejobi ya raba manema labarai da safe yau ya ce a daren jiya jami'an 'yan sanda jihar Lagos sun shafe daren ne suna ziyartar kulab-kulab da ke birnin Lagos inda kuma suka kame ɗaruruwan mutane da suka yi biris da dokar da aka kafa na hana yawon dare a birnin Lagos. Na tambayi su 'yan Najeriya ko me yasa suka yi watsi da sanya makariyar hanci da baki a matsayin rigakafin kamuwa da wannan cuta sai suka shaida min cewa
na kasance ni mutum ne wanda yake kowane lokaci bana wasa da takunkumi. Za ka magana da nake maka ina tare da takunkumi guda biyu a cikin aljihuna idan na so ina sawa in na so kuma wani lokaci ko bana sawa. In zan shiga banki dole in sa, in zan shiga wani babban ma'aikata dole in sa. To amma mutane sun shagala ganin suke kamar korona ta wuce. Gaskiya magana gaskiya korona na nan. Gaskiya mutane su rika sa takunkumi. Allah ya mu iyaka da wannan cuta coronavirus.
To maganan coronavirus gaskiya har yanzu al'umma gaba daya ba su dauki abun wani abu ba saboda me bas waye gari sun samu kansu sun ga mutum an ce ya kamu da cuta ya fadi ko ya suma ko ya yi wani abu kamar yanda aka saba in kana da sankarau ko kana da farfadiya ko kana da wani abu. Mu mun fi yadda da zahiri ne.
A waje da ma yanzu haka jami'an 'yan sanda a nan jihar Lagos sun kama wasu mutane guda biyu da ake zargi da bada katin shaida na rashin kamuwa da cutar ta coronavirus na wata cibiyar bincike ta ƙasa da ke birnin Lagos. shugaban hukumar Farfesa Babatunde Salaku shine ya sanar da hakan ga yan jaridu a birnin Lagos a ƙarshen shekara da ta gabata ne da gwamnatin jihar Lagos ta zargin cewa ana bada takardun jagu na wanke mutane daga kamuwa da cutar ta corona.